لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مدى سادوها أولنا يمتي نشاشدة دوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دا أربعين دا أفو ودى تيدي دا شابوكي دوات انخدو شكرا تدبو ديو دا أشرين دا ديو تميلادية زامي مجلسي نقو مشاشدة أجكم مجالس إنونا رمضان نتفسير القرآن da muke a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya zamu fara da amsa tambayoyi kafin mu je a yau inda zamu tashi aya ta 57 insha Allah na'am amin wannan yace malam dan Allah wannan ayar tana da dangantaka da safula يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد wannan ayar tana da dangantaka da safula yayin da ya zama to safula yana daga cikin kamalar zina kamalar ado yana cikin kamalar ado bisa al'adar mutane to zai zama to cewar wannan yana daga cikin zina yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi domin Allah cewa ya bani Adam ku rike adan ku wajen kowace sallah inda kulli masjid ayi wajen kowace yin sallah in za ku zo sallah da take a masallaci shi yasa ne ma limamai ake cewa su shiga su yi zina daga ciki kamar yadda yake a masabar Malik a take lalle liman ya yafa wani abu shine limamai suke sanya alkaba ko abaya ko kuma su dan yafa mayaci in za su yi sallah koda kuwa akan kafadar su ne haka shine za ka ga ɗan Yemen malaman Yemen suna yafawa akan wannan to idan sanya hula ya zama to yana daga cikin kamalar ado na mutane to zai zama to ya shiga cikin wannan kamar mu anan sanya hula yana daga cikin kamalar ado yanzu a ce liman yazo ya wuce gaba ya sallah ba hula a kai ai za a rinka cewa wannan wani irin masallaci ne to amma idan al'adar waje su babu komai in al'adar waje babu komai a kan sa hula baya daga cikin wato kamalar ado za ka iya in sa hula kamar yadda turawa suke yi liman ya hau kan mimbari da kod da lektaya kai ba hula to wannan sai ya zamanto shi ne adansu abu ne wanda yake koma ya zuwa ga al'ada to ko larabawa su ma wani lokaci sukan tafi ba hula manzo albara ibn azib yace ma ra'aytu min zi limmatin hamra ma ra'aytu min zi limmatin fi hullatin hamra ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin me wato gashi limma shine gashi da yake tsakankanin fatar kunne da kafada ban taba ganin mai irin wannan gashin ba kuma yana sanye da jajayen tufafi da yake wato da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyau kaga zahirin wannan babu hula a kansa shi yasa ya sifanta ma yanda gashin nasa yake kamar yadda Ibn al-Qayyim ya tabbatar a cikin Zadul Ma'ad annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa hula yakan sa rawani kuma yakan tafi babu kai nasa ma ba hula to wannan ya danganta da al'adar wuri amma idan al'adar wuri yana daga cikin al'adar su kamalar zina kamalar ado sai da hula to sai a sa ta lokacin sallah kuma wannan ayar za ta yi nuni a kan wannan to sannan yace shin sanya hula wajibi ne domin za ka ga wasu suna fada a kai kamar wajibi ce a sa hula ba wajibi bane amma in ka sa a inda yake sa hular al'ada ce ta kamala to ya fi kyau Allah zai baka lada a kan wannan kamalar da ka dauka na'am to rawani na ta rawani rawani da na'am gaskiya abinda zan iya tunawa amma gaskiya zan ƙara duba Ibn al-Qayyim wannan ina magana tun lokacin ina dan saurayi ne na karanta Zadul Ma'ad ba zan iya tunawa ba ya faɗa daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa hula yana sa rawani yana tafiya kansa ba komai a cikin Zadul Ma'ad na kiyaye wannan to amma nafsin da Ibn al-Qayyim ya dogara gare shi shine kuma yake buƙatar tahqiqi saboda haka duk ukun dai sun tabbata malamai a zamanin daga baya a zamanin musulunci malamai suna da irin hula ta su wanda suke sawa mai kamar zungurun nan kuma suna sa ta akan tsailasan akan makawiya sai su yi makawiya sai su sanya su sai su sanya hula shine daga baya yanzu kake gani yan saudiya sai a sanya makawiya sannan sai a sa kwarkwaro to tuda ba kwarkwaro ake sawa ba sai a sanya doguwar hula ce ake sa fi Imam Malik duk sun sanya wannan amma kaga abu ne wanda yake al'ada tana canza yanzu kaga ba a yi doguwar hular ta koma kwarkwaro kuma shi ma a waɗansu ƙasashen ne waɗansu ƙasashen ba sa sa wannan makawiyan da kwarkwaron to sannan wannan yace Allah ya ƙara malam lafiya amin ni ne na aikata babban laifi wato capital offense sai babana ya shiga ya fita aka yi min a gwamnatance aka yi min wato afuwa a gwamnatance to malam menene hukuncin hakan a wajen Allah to akwai janibi biyu to kace capital offense ina ganin yana nufin kamar kisan kai kenan to wanda ya kisan kai da ganganci akwai janibin haƙƙin Allah akwai janibin haƙƙin waɗanda aka kashe musu dan uwa wanda aka kashe musu dan uwa gwamnati ba ta fita shiga ta fita ta yafe ba ba da fita shiga ta fita ta yafe ba dole suna da haƙƙi sai dai in suka nemi kisasi dole a amsa musu amma idan suka yafe suka ce a biya su diya ko a biya su wani abu na sulhu to wannan haƙƙin ya kau gare shi amma in ba su bari ba to wannan haƙƙin yana nan a kai dole ya nemi yafiyarsu dole ya nemi tahallulinsu ya nemi yafiyarsu su wanda ya musu kisa ƴan uwa ya je ya nemi su ya taimaka akwai janibin haƙƙin Allah kuma janibin haƙƙin Allah wanda ya haɗa kafara sai ya yi kafara ta kisan kai domin kafarar kisan kai duk da a cikin alƙur'ani ta zo ne a kan kisan kai na kuskure to kisan kai da aka yi da gaskiya shi min ba bi aula wa ahra idan na kuskure an ce a yi kafara azumi 60 to na randa aka yi da ganganci shi ya fi cancanta a ce sai an yi kafara to wannan waɗannan ko da an ce an yafe masa ba ita a yafe maka wannan kafara ba dole sai ka yi kafara saboda haka abin da yake a kanka shi ne ka yi kafara ta kisan kai sannan ka nemi yafiyar waɗannan bayin Allah in sun yafe maka fa biha wa ni'mat in ba su yafe maka ba kuwa sai dai kai ta yin istighfari kana ta ayyukan bauta da sadaka domin la'allah wannan ya zamanto Allah ya yardar da su ranar alkiyama sun zamanto shi ne fansar da za a yi maka daga wannan kisan daga wannan aikawa daga wannan laifi da kai kuma duk da haka ka ci gaba da neman gafara Allah domin su in aka zartar da hukunci a kanka wannan kafara ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hudud kaffarat tsayar da haddi kafara ne mutum in yayi laifi wanda yake na kafara aka tsayar da haddi a kansa to wannan ya tsarkake shi amma duk wanda ba a yi ba ba tsayar da haddi a kansa ba to fa huwa fi mashi'atillah kamar yadda yazo a hadisin Ubadah bin Sami yana cikin wato nufin Allah yana cikin abin da Allah ya so in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa azaba in kuma Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da tuba wanda yake ya karɓa kafin mutuwa to shikenan at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la wanda ya tuba daga zunubi kamar bai yi laifi in bane Allah sai ya yafe masa na'am sai capital shi ne capital offense da ya faɗa asalin a turanci capital offense shine laifin da ake zartar da hukunci a kansa da kisa wanda sakamakon wannan a kashe mutum idan ya aikata shi ne capital offense to yawanci dai za a ce ne akan wanda ya kisa muka ɗauke shi akan wanda ya kisan kai wa illa za a iya ɗaukan cewar wannan akan idan aka yi doka cewa duk wanda ya garkuwa da mutane kashe shi za a yi to kaga yin garkuwa da mutane ya zama capital offense wace duk wanda aka kama shi yana sayar da miyagun kwayoyi kashe shi za a yi kamar yadda yake a Saudiya da Malaysia da waɗansu ƙasashe na musulmi duk wanda ya je da miyagun kwayoyi kisan kai ne to wannan kaga capital offense to shi wannan shine yake cewa wato akwai wanda yake haƙƙin shugaba zai iya yafewa idan mutum ya tuba ya zo yana mai tuba ya zuwa ga shugaba kafin a zartar da hukuncin amma an riga an kama shi to shugaba ba zai iya yafe haddi daga cikin haddodin Allah ba to da ko ya yafe wannan yafiyar ba kai ba dole sai ya je ya nemi yafiyar Allah jalla wa ala to sannan wannan yace malam barka da azumi Allah ya yi wa rayuwa albarka amin dan Allah ayi kokari a sanar da iyaye cewa ayi wa ƴaƴa mata waɗanda za su rubuta jam UTME gargadi kar su yi lallan kar su yi lalle lalle na sallah kar su yi lalle na sallah a ƴan yatsun hannunsu domin gujewa matsalar da za su samu ta biometric capture idan sun zo yi to to come yani you say ashhadu an
la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya
sai Allah
ina shaidawa
Muhammadu
bawan Allah ne
manzon Allah ne
alhamdulillah bikin zama musulmi alhamdulillah je wani suna kike so Maryam to Allah ya ke akan imani Maryam kenan sai ku je da ta a mata bayani insha Allah wannan jawo hankali da dan uwaye akan abin da yake fuskanta wato za a yi jam din ne bayan sallah da kadan ko da yan kwanaki to kaga duk wanda ta sa lallan ba zai hana a yi biometric capture sai dai akwai dabara da suke yi masu zuwa umra suna yin lalle sai su bar nan wajen sai su bar cikin tsakiyar an fahimta ai nan inda ake dannawa ake matsawa din sai shi aki sai zaunto kamar wani ado ne shi ma kamar wani design ne to ka san mata ba za ka hana musu ado ba a cikin sauki suna son ado a ce an yi sallah ba sai ado din nan ba akwai mushkila to in suka yi sai su dan bar nan inda za su iya yi in ya kama mafi sauki kuwa ta hakura ga lallan sai su yi na kafa kawai to wannan gaskiya saboda maslaha ne saboda shi sha'anin wannan shiga jami'a yana da muhimmanci sannan kuma yace ni malam mutum ne mai yin wanka da Dettol kuma ina yin alola da ruwan wankan ya matsayin alola ta nagode Allah ya ƙara lafiya mana ruwan Dettol ba zai yi alola ba saboda haka idan ka yi wanka da Dettol in za ka yi alola sai ka je ka samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa alma'u tahur da shi za ka yi alola amma ruwan Dettol baya alwala kamar yadda baya alwala baya wankan janaba ruwan Dettol baya wankan janaba saboda haka idan kai wanka in za ka yi wankan janaba kafin ka sa Dettol din sai kai wanka sannan sai ka zuba Dettol kai wankan da kake so na Dettol dinka ko kuma kai wankan Dettol sannan ka je ka samu wani ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ka yi wankan janaba wanda wannan ma yafi ka soma wanke daudar jikinka da ruwan Dettol sannan sai ka yi wankan ibada da ruwan wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa in ka yi amma ka yi wanka da ruwan Dettol wannan wankan da alwala ba za ka yi ba in kuma da ka yi haka to abin nan sai ka yi kardado karama sallolin da ta yi tare da wannan ruwa na Dettol tunda ba fatawa aka yi mata ba waɗanda digi ne wato ka'idar ruwa idan ya jirkita Dettol yana jirkita ruwa da kanshinsa duk da launinsa bai canza ba da kanshinsa da ɗanɗanonsa yana canzawa to duk abin da ya canza ɗanɗanon ruwa da ƙanshinsa da launinsa da abin da yake cakuɗuwa da shi wannan a dukkan hali yana warware ma ruwa sifarsa ta tsumi tsarki mai tsarkakewa baya zai zama tun da an zuba Dettol ɗin ne a ciki yau da ma kamar a ce wato a bokitin ne da yake akwai Dettol sai aka zuba ruwa sai zama to akan ji warin Dettol ɗin amma ba ɗanɗanonsa ba ƙanshin ake ji na Dettol ɗin bayan tunda an san a nan wajen bai cakuɗi da shi ba ya makwabci ya shafi inda da Dettol ɗin yake ne to wannan shine mulasaka wato wanda yake ya shafe shi bai riga ya cakuɗi da shi ba to in wannan in a ƙanshi ne kawai to wannan an yi rufsa babu laifi zai iya alwala da irin ruwa irin wannan amma shi ma yanzu da ake da wadatar duk malamai sun yi wannan ne saboda wahalar ruwa da ake ci yanzu da ake da wadatar ruwa me zai hana ka dan sami yar buta ka zuba ruwan kafin ka sa Dettol in ka gama ka je kai amfani da shi kai alwala shi ne yanzu akwai wadatar ruwa alhamdulillah na'am
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يرضى إليه ذراعا كل شيء رزقا من نبينا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساجدهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن
وكم أهلكنا
وكم
أهلكنا وكم أهلكنا من
قبل أهلكنا من قرية بدرت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين
Allah ta'ala ya ce wa qalu inna tabi'il huda ma'aka mutakhaffaf min ardina kafin mu karanta ma'anar wannan ayar ayar innaka da ta gabata ta jiya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan shiriyar da Allah yake kore ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda malamai suke kira hidayatut tawfiq shiriya wanda take Allah ne kada yake ba da ita ya ba mu mutum muwafaka ya halicci imani a ransa yadda zai iya karban gaskiya kada ya kauce mata to wannan sai Allah kuma ita ce shiriyar da Allah ya umarce mu da mu nema daga gare shi a cikin suratul Fatiha ihdinas siratal mustaqim ai kai mana shiriya ta tawfiki ya zuwa ga tafarki madaidaici amma akwai to wannan shiriyar ita ce ta hannun Allah kadai take annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiriyar da wanda yake so amma akwai shiriya ta dalala shiriyar bayani da nuna hanya to wannan Allah ya tabbatar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma kai wallahi kana shiriyarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shiriyarwa bi ma'ana yana nuna ma bayi tafarki madaidaici wanda in sun bi shi za su kasance akan tafarki madaidaici amma shi ba zai tsora su akan wannan tafarkin ba Allah ne yake da iko wanda ya ga ya cancanci shiriya sai Allah ya halicci shiriya a zuciyarsa sai ya shiryu wanda bai cancanci shiriya ba a cikin sanin Allah to sai Allah ya kyale shi a cikin batansa to ita wannan wannan yana da alaka da ayat da take ta jiya to sannan Allah madaukakin sarki yace wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhaffaf min ardina kuma suka ce idan muka bi shiriya tare da kai wato suna ce mu suna zance suna fuskantar wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan muka bi shiriya tare da kai nutakhaffaf min ardina wato za a
wato za a fitar da mu daga cikin kasar mu za a fitar da mu a fitar da mu daga cikin kasar mu awalam numakkin lahum ahraman aminan sai Allah ta'ala yake yana mai raddi akan su awalam numakkin lahum yanzu sun ba mu sanya musu matabbaci ba shine harami amintacce yujuba ilayhi samaratu kulli shay da ake kawo dada dan ƴaƴan itatuwa na dukkan kowane abu daga dukkan kowane abu ana kawo musu shi rizqan min ladunna saboda arziki azurtawa daga gare mu wato a gare su walakinna aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawan su ba sa sani sanin da zai sanya su su lura su gano cewar Allah da ya sanya wannan da ya sanya musu makka ta zamanto harami kuma arziki yake zuwa musu daga ko ina dukkan dadadan abubuwa da ba a noman su amma suke zuwa musu daga ko ina yana yayin da suke kuma su suna shirka basu zamanto masu gaskata manzansa ba masu gode masa to yayin da suke imani ai dole ai ko zai yi musu wannan abu amma inda suna tare da sun gane wannan ba zai zamanto uzuri ba wato wannan Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin uzurin waɗansu waɗanda suke kawowa na rashin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato waɗannan masu dan gwamma-gwamma ne wanda su ba za su fito su fuskance shi da ƙaryatawa ba domin dukkaninsu ai sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne sai dai da yawan su kangararru ne wanda za su ce kawai ba za ni ba mun ji minki saboda kuma ba dan komai ba sai dan hasada da kiyayya to akwai waɗanda yake sun san abin da yake faɗa gaskiya ne amma ba za su iya fitowa su ƙaryata shi ba to sai su kawo uzurce-uzurce daga cikin uzurin da suke kawowa shine su ce to yanzu mu muna cikin aminci muna cikin gari wanda yake amintacce amma mun san cewar ba mu da ƙarfi larabawa sun fi mu yawa saboda Quraysh iyakacin su Makka amma ga Hawazin nan ga Jurhum nan ga Huza'a nan ga sunan a kewaye ga 'yan Yaman ga larabawan Madina duk suna kewaye da su wanda yawansu ya fi yawan Quraysh suka ce to in muka zo muka bi ka muka bar addininmu wanda muka gada na iyaye da kakanni sauran larabawa za su yi kwaɗayin kanciya za su samu nasara a kanmu domin za su ga kan cewa ai mun bar addinin iyaye da kakanni to da haka muna jin tsoro kar mu zo mu ce mun bi ka a zo a fitar da mu daga Makka a mayar da mu bayi ya zamanto wato a keta alfarman Makka din a zo a kwashe mu saboda haka kai mana uzuri domin mu dangane da sauran larabawa kamar akalatu ra'asin ne kamar yadda suke faɗa al-harith ibn uthman ibn nawfal ibn abd manaf shi aka ruwaito yaje ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana yace kaga ba ma ƙaryata ka amma mu ba koman komai bane akan larabawa mu ba mu zamanto babba mu fi wato a lunkume a kan zabo da za a yi ba mutum in ka yanka kaza ka kama kanka lunkume haka za a gama da mu muna jin tsoro idan muka dika za a zo a fitar da mu daga cikin kasar mu a ci mu da yaƙi a mayar da mu bayi saboda haka kai mana uzuri akan rashin ba da gaskiya da kai wato suna ganin wai wannan wani strategy ne ake ai dole ne haka suna ganin strategy ne take to shine Allah ya ji in ciyin raddi da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai Allah ya ji in ciyin raddi a maimakon sa yace to shin basu duba sun gani ba mun ba su tamki ne numakkin ai mun tabbatar da su mun zaunar da su a waje ne tamki ne wato ba wanda ya isa ya fitar da su duk wanda aka ce wannan dan Makka ne to ko ina ya je a cikin kasashen larabawa girmama shi ake mun tabbatar da su a mun ba su tamki ne shine tabbatarwa a cikin harami wato ma'ana wanda muka haramta a keta alfarmarsa an hana a keta alfarmar hatta tattabara wanda take yawo a cikinsa ba za a kama ta ba ka san dai babu farauta mai sauki irin farautar tattabara to hatta ita mun hana a yi mata farauta saboda haka za a ga tana ta yawo ba wanda ya ce sai ta arzobi da ita kowa wanda yake a cikin harami yana jin tsoron ya ce zai yi farauta ballantana ya ce zai taɓa wani wanda yake dan adam a cikin gari to shine ma'anar sanya shi harami aminan kuma amintacce ai ma'abucin aminci ba a kai masa hari ba a kifa a cikin sa mutum a cikin makka idan ya haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa ba zai taba shi ba sai dai ya kyale shi sai ya fita daga cikin haramin sannan ya je ya ce zai ɗauki fansa amma har a cikin wannan fatan a cikin jahiliya tun kafin musulunci idan mutum ya yi laifi ya gudu ya je ya shiga cikin haramin to ba za a bi shi a kamo shi a zartar da hukunci a kansa ba a lokacin jahiliya sai dai idan ya yi laifin a cikin makka to shine sai a zartar masa da haji amma in daga waje ya shiga cikin makka sai dai a jira in ya fito daga makka sai a zartar da hukuncin a kansa to wannan Allah ya ce ba su gani ba mu ne muka yi wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna makkata harrama Allah wa lam yuharrimha anna makka Allah ne ya sanya ta ta zamanto harami ba mutane bane ba mutane ne bane suka hadu suka ce ni shawara ga iyakar harami duk wanda ya shiga wannan garin ga kaidodi da za a bi a'a sawa ce ta kudura Allah haka kowa ya taso ya ganta a haka kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Ibn Abbas inna Allah harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard fa hiya haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah Allah ya haramta makka ranar da ya halicci sammai da kasa dan haka haramtar ta ce har zuwa ranar har zuwa tashin al-qiyama wato wannan da hukunci na kaddara da hukunci na shari'a to na kaddara shine yake lokacin jahiliya bayan zuwan shari'a kuma wannan hukuncin ya tabbata aka wajabta kan cewa a kiyaye makka da wannan matsayi a sanya ta ta zamanto harami yace a cikin wannan hadisin la yajuzu fiha al-qital yaki a cikin ta bai halatta ba yace fa in ahadun tarahhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qulu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan wani yace zai kafa hujja ta rufsa da yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ci maka da yaki a shekara ta 8 bayan hijira to ku ce Allah yayi izini ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam ku ko bai muku izini ba yace walam yu'zan li illa sa'atan min an-nahar ni ma ba a yi min izini kan na ci ta da yaki ba sai sa'a daya ta wuni fa hiya haramun al'an ila yawm al-qiyama ta koma haramtar ta yanzu har tashin al-qiyama to Allah yake ba su duba ba su gani yanda Allah yayi wannan kuma bayan wannan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in dada dan ƴaƴan itatuwa na dukkan wani abu ana kawowa zuwa ga wannan gari abinda ba a nomawa sai ka je abinda baka taba tsammanin zaka ci shi a garin ku ba sai ka je ka ganshi a Makka ka ci ka more bayan kuma ba a nomawa kai ko nan an yi noman an kwashe an tafi da shi wata kasa kai ko ganin sa ba kai ba amma sai ka je ka same shi a Makka inda ba a noman an kawo shi to addu'ar annabi Ibrahim faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ka azurta su daga dadadan abubuwa dan su zamanto masu godiya Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim to yanzu ba su duba wannan ba rizqan min laduna Allah ya sanya wannan arziki daga gare shi arziki daga gare shi shi yasa mutanen Makka suna zaune arzikin su yake zuwa musu aje in za a yi hadiya dole sai a Makka ba za ka je ka ce za ka yanka hadiya a Kara ba ka ce ka yanka ka yi hadiya maimakon wai dan me ko wata ko gwamnati ta zo ta ce kai ana kashe foreign exchange dala ana fitar da ita da yawa domin a je a yi yanka duk wanda yake da yanka ya je ya yanka a abatuwa din garin su ba wanda zai saurare su ka san cewa hajjin ka ba zai ba hajjin ka ya zama hajijiya dole sai ka je can ka yanka ka gani Allah ne yasa dole sai ka kai musu arzikin ya zo musu naman har yayi yawa inda ba a can ake kiwon naman ba amma a tsauka ga baki daya a kai a je a yanka kun san a da in za a yi hadaya sharadin hadaya sai an zo da ita daga Hillu ba a yin hadaya ta dabbar da take cikin garin Makka sai dai ka zo da ita daga waje ka kawo shi yasa Malik yake cewa dole sai mutum ya fitar da hadayarsa in ya zo da ita sai ya je da ita Arafa sai ya zo da ita cikin harin sannan ya yanka sai ya fitar da kawo ta dan ya zamanto cewa arziki ne yake kawo mutanen Makka to arzikin har ya ishe su har in an yi yankan saboda tsarin da Islamic Development Bankin Musulunci na duniya ta fito da shi sai a tattara a sanya su a manyan babban firiji sai irin watan Rajab watan Sha'ban din nan ya zo a cikin kasar a kai garuruwan Saudiya da kuma sauran garuruwa na duniyar musulmi ana kaiwa irin su Niger irin su Chad mu dai ban sani ba ko mu dai ba a taba kawo mana nan ba mun sai ba da suna kawo wa ko yanzu an dena to ka gani Allah abinda to haka Allah yayi maka wai sai wannan in ba Allah ba to Allah yake ba su duba wannan ba to Allah da ya musu wannan tare da kafircin su zai gagare ya musu yayin da suka yi imani yayi musu haka suna kafirai kuma sannan wai in sun zamanto musulmi shi zai hana musu wannan amincin wato shine yake walakin aktharuhum la ya'lamun amma wa fiya yawan tubata sani wato ba sa daukan tafarkin da za su sani shine ta hanyar su tunani su izina su duba su gani wannan fa wanda ya zo musu annabin nan da ya zo musu yace daga Allah yake kuma yace Allah nan da yake daga gare shi shine ya sanya haramin ya zamanto harami انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها ان امرتني الله يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا cewa an umarce ni in bauta ma ubangijin wannan gari wanda ya haramta shi kuma yadda shi haramtacce to ya zo musu yana cewa shine manzon wannan ubangijin da ya haramta kuma ya haram suna ganin albarkar haramin nan da ake musu da matsayin da suka samu albarkar wannan haramin to sai kuma a ce in sun bi wannan annabin shi Allah da ya sanya shi zamanto harami zai zare wannan hukuncin na amincin da kasancewar harami amma yawancin su ba sa sani saboda ne saboda san zuciya ya makantar da su da rashin tunani akan gaskiya da rashin lura da abinda Allah madaukakin sarki yake saukar da shi na ayoyi to sannan sai Allah ta'ala ya ce wa kam ahlakna min qarya da yawa mun halakar da yawa alqarya muka halakar da ita baqirat ma'ishataha da wato ta butulce ma ni'imar rayi ta butulce ma rayuwarta wato ta yi butulci a cikin rayuwa ta hanyar yin fariya suna ganin sun samu ni'ima dan haka yakan su gode ma Allah sai suka rinka tinkaho suna fariya suna alfahari da ni'imar da suka samu a rayuwar su akai fatilka masakinuhum Allah ya ce to ga gidajen su can lam tuskan min ba'dihum ba a zaune a cikin su ba a bayan su a bayan Allah ya halakar da su illa qalila sai kadan wa kunna nahnu alwarithin mun kasance mu ne waɗanda suka gaje su wato dewa alqaryatu ka duba ka gani diyar kasar adawa ta riga ta zamanto wato rairayi kawai ya rika wajen sai shekaru ba a dade ba da binciko aka hako adawa yanzu gari nawa ne wanda ba a san da shi ba sai ka ji bayan waɗansu shekaru a ce masu haƙar archaeology sun kwakulo sun haƙo wani gari ba wanda yana a cikin daji da fa alƙarya ce mutane ne suke cikin ni'ima sun halaka Allah ya halakar da su garin nasu ba wanda ya zauna ya zamanto ma ba a san da shi ba sai bayan alqurun ƙarni bayan ƙarni ne yawa ɗaruruwan shekaru sannan a haƙo a gane kan cewa ashe an yi alƙarya a nan wajen waye gaji wajen Allah ne wa kunna nahnu alwarithin shine lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zauna bayan su a cikin waɗannan garuruwan ba illa qalila illa zama dan kankani shine zaman masu wucewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa sahabbai da zai je yakin Tabuk da suka zo wucewa ta gidajen samudawa yace la tadkhulu ala qaumin zalamu anfusihim an yusibakum mithlu ma asabahum illa wa antum baqun kada ku shiga garin mutanen da aka azza suka zalunci kansu kar abin da ya same su ya same ku sace kuna kuka saboda haka da ya zo wucewa ya sunfi da kansa ya lullube kansa yayi gaggawa har ya fita daga wajen saboda kada ya zauna ya miƙe kafa a wurin mutane waɗanda Allah madaukakin sarki ya halaka da su dan zaman da ake a cikin su illa qalilan wa kunna nahnu alwarithin mune muka zamanto masu gaje waɗannan wurare to muna ganin irin wannan ayar a yanzu in zaka bi irin labarukan da waɗansu majalloli na ilimi suke kawowa kamar irin su National Geographic din nan wannan majallar ta America da suke kawo irin abubuwa na ban mamaki a cikin duniya kaga irin wurare da ake haƙowa a ko ina a duniya waɗansu a cikin daji waɗansu a cikin hamada zaka gani sai kaga ba a taɓa sanin ma an yi wata alƙarya a nan wajen ba to gashi wannan shine abin da Allah yake faɗa da yawa alƙaryatu haka muka halakar da su saboda haka wannan ya nuna cewar waɗanda duk suka butulce ma ni'imar rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu to haka Allah maɗaukakin sarki zai ƙarar da su ya zamanto bai bar wata alama ma ta su ba abinda suka gina sai dai ya daje shi amma wani ma bai ka bai ce zai amfani da wannan abin balantana fi tunanin iyayensu da ƴaƴansu da jikokinsu in Allah ya halaka zai Allah zai halakar da su ya sanya ma ba wanda ma zai zo ma ya yi tunaninsu ballantana ya zama inda suka gina ya ce sun ci gadon ko gado ba za su ci ba Allah shi ne zai zamanto mai gadon to saboda haka wannan a ƙarfafawa ne kamar inda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul naml wanda muka karanta Allah maɗaukakin sarki ya ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajensu nan wofuntattu saboda zaluncin da suka yi har Ibn Abbas yake cewa ba abin da yake halaka gidaje da garuruwa illa zalunci to su ma waɗannan ne zaluncin da suka yi basirat ma'ishataha sun yi butulce ma ni'imar rayuwar da Allah ya yi musu wato Allah ya shimfiɗa musu rayuwa saboda haka wannan gargaɗi ne ga mutanen Makka da cewar ni'imar aminci da ni'imar arziki babu kamata wannan ni'ima guda biyu ni'imar aminci da ni'imar arziki shine abin da take tutiya da shi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf me ciyar da su daga yunwa ne amintar da su daga tsoro shine kuma nan haraman aminan juba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladina to wannan wa'azi ne kan wato su gode ma ni'imar Allah wanda daga cikin gode ma ni'imar Allah su gaskata manzansa to sannan Allah ta'ala ya ce Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance ne halakar da alƙaryatu ba yayin da suka yi zalunci hatta ya ba'atha fi ummiha rasula hatta ya tayar da manzo a cikin babban birnin da sauran alƙaryatun suke bibiya a gare shi wato shine babban birnin alƙaryatun da suke kewaye da shi ya tayar musu da manzo yatlu alaihim ayatina da yake karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance masu halakar da alƙaryatu ba illa wa ahluha zalimun face idan mazauna cikin waɗannan alƙaryatu sun zamanto azzalumai wato da ƙaryata manzanni wanda aka turo musu wato wannan sunnar Allah ce Allah yake faɗa cewa tare da cewa alƙarya idan suka wato butulce ni'imomin da Allah ya musu suka yi zalunci to Allah maɗaukakin sarki ba al'ada ba sunnar sa bace baya a gare shi baya yin haka ya wajabta ma kansa kan wato ya ba zai halakar da alƙaryatu ba har sai ya aiko musu manzo wanda zai bayyana wanda zai karanta musu ayoyi kuma in ya tashi aiko da manzo sai ya aiko da manzo a cikin babban birnin domin ƴan babban birnin sun fi basira ƴan birni sun fi basira bisa waɗanda suke a karkara haka cewa Abdullahi ya ce li anna halaha sun fi aika gama Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli. Saboda su ƴan birni suna cikin birni suna zaune, duk inda ka samu hadara ci gaba nan zaka sami ilimi. Kuma yanzu me ya dakutar da ilimi a kasar mu? Ai talauci, talauci malam, ana talauci. Yaushe zaka yi research? Yaushe zaka zauna a library kana neman abin da zaka ci? Na'am. Ai shi ne, ai talaucin, talaucin tilas ne an kallafa talaucin. Shi ya sa dole in ana so al'umma ta ci gaba, ilimi ya bunƙasa, dole sai an wadata waɗanda suke masu ilimi, masu ba da ilimi. Shi ya sa a tarihin musulunci ake da auka, shi ne daga nan ne suka samu professorial chair, a ce an samu wata kujera ta wani professor wanda zai rinka bincike a wani fanni, an kiyaye ta domin wannan. Daga musulmai suka samu wannan waƙafi da aka yi, kamar yanda a masalla a Madina aka yi wata, aka yi wani gida gab da harami, amma yanzu an mayar da shi zuwa wannan dogon ginin nan da ake sayar da kajin albek a can. Wanda ya waƙafin cewa duk malami da yake karantarwa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan kowace sallar farilla, wannan gidan nasa ne, shi zai zauna a ciki shekara da yawa. Bawan Allah, Allah ya ji kansa, Malam Muhammad Sani dan Adamawa, wanda ya je haifaffen Madina amma asalinsa dan Adamawa ne, Bafulatanin Adamawa ne, shi ne yake da wannan gidan, dan shi ne yake da darasi a haramin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallar farilla. Shi ne lokacin limancin Abdul Aziz bin Salih yake sallar la'asar a masallacin Madina, a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To irin wannan kujerar shi ne daga nan Turawa suka samu professorial chair, saboda shi malami bai san ya je kasuwa ba, malami bai san ya je ya zauna. Duk da yake za ka ga akwai wanda suke yin sana'a, amma yawanci idan dai kana so ka samu ada'i na malami sosai, ka ɗauke masa bukatunsa, sai ya zauna ya ta haddasa na abin. To abinda ilimi ya gada kenan. To Allah shi ya sa ƴan birni da yake akwai wadata, sai ya zamanto mazowa cikinta suna da fitna, suna da lura. To Allah haka yake, in ya tashi aiko manzo sai ya aiko shi a cikin ƴan birni, domin kuma in yana in a cikin ƴan birni ne, labarin abin da ya zo da shi zai fi yaɗuwa duka in a ƙauye ne. In a ƙauye ne san da ya bisa wannan ƙauyen, ba lallai ya labari ya zo birni ba, amma in a birni ne, duk abin da yake faruwa a birni, sai ka ji kowa idan ya je zai ce ai na je birni ga abin da aka ce, sai nan da nan labari ya yaɗu. To sun shi yasa Allah ya ce sai mun aiko a cikin babban birnin waɗannan alkaryatu da manzo, kamar Makka kenan, shi yasa aka kira Makka Ummul Qura. Wa kadhalika Allah madaukakin sarki ya ambace shi da haka ya ambace ta Ummul Qura, ya kawo ya ce manzo wanda zai rinka karanta musu ayoyinmu, to shi ne sallallahu alaihi wasallam. To ya idan ya zo da ayoyin, to Allah madaukakin sarki sai ya tsayar da hujja a kan su. Wato Allah baya halakar da mutane sai ya kafa musu hujja, ko da yayi musu, ko da sun butulce sun kafirce, dole sai ya tsayar da hujja a kan su. Sunnar ta ce me zai tsaya zai tsayar da hujja, sai ya aiko manzo da zai bayyana musu. Idan Allah ya tashi kama su, Allah zai kama su ne ba akan cewa sun yi alkawari tun kafin su zamanto mutane a bankasa za su bauta ma Allah ba, ba akan alastu bi rabbikum, akan haka Allah zai azabtar da waɗanda suka ƙi bautar Allah ba, zai azabtar da su ne akan ya aiko musu manzo cewa su kaɗaita Allah, suka ƙaryata shi, suka sanya ma Allah abota a abokan tarayya. To wannan ita ce tsayar da hujjar. To sannan Allah ya sake cewa ba za mu wato halakar da alkaryatu ba, face idan mazuwa cikinta, sai dai idan mazuwa cikinta azzalumai ne. Me zaluncinsu? Wato sai sun ƙaryata manzo wanda aka turo musu, wanda to a cikin wannan akwai tsoratarwa ga mutanen Makka da cewa sufa a cikin wannan tufar suke. Manzo ya zo musu da cikin ƙaryata shi, kuma garinsu shi ne Ummul Qura, kamar yanda Allah ya ce sai ya yi. To gashi ya yi, ya aiko musu manzo, kuma sun ƙaryata shi. Saboda haka to sunnarsa ta gabata cewar Allah baya halakar da alƙaryatu sai idan mazuwa cikinsu sun yi zalunci. To su sun yi zalunci, kamar yadda Allah ta'ala yake ya ce ne faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama, to kun fa ƙaryata saboda haka azabar lizama za ta tabbata a gare ku. Wannan tsoratarwa ne ga waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan Allah ta'ala ya ce Allah yake wa ma utitu min shay abinda duk aka ba ku na wani abu ga daga wato abubuwan sabubba na duniya fa mata'ul hayatid dunya to jin dadi ne na rayuwar duniya mai gushewa dan kankani tunda shine ma'anar almata almata abinda zaka yi amfani da shi sannan ya kare nan da nan kuma nan da nan ya kare shi yasa ake ce mata almata wazinatuha kuma ba komai bane face adan duniya wato abubuwa wanda yake za ku yi ado da shi domin ku yi alfahari ku yi fariya shi kenan dai a ce ai ba abin nan abin nan latest model na kaza ka samu mota babu kamar taka agogo ba irin naka shine dai in zai ka gani a gani ai magana shine rayuwar duniya din adan duniya dan a gani ai magana wannan maza sun zama to kamar mata ka san mata ga baki ɗaya buki dan a gani a ce kai kin ga a tamfar da wance ta sa kin ga irin abin nan kwalliyar da ta yi kai ai kwalliyar ta waccan bikin ta irin dai magana kenan a faɗa ai magana ai alfariya da alfahari ita ce rayuwar duniyar adanta dan ai magana ne ita ce rayuwar duniyar duk wanda yake tunkaho da duniya iyakar abin da fage yi kenan ba wani abin da zai tafi da shi kabarinsa ba ko ya ƙara masa ƙiba ko ya ƙara masa samu ba wani abu ne kawai abu ne wanda zai yi dan ai magana to shine dina din to sai Allah ya ce wa ma inda Allahi khairun wa abqa abinda ke wajen Allah shi yafi alheri kuma shi yafi wanzuwa wato domin shi har abada ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya dangane da lahira baka kai ba face mutum ya tsoma hannunsa a cikin teku ya fito da shi ya ga wani ruwa ne ya haɗa ya tashi dan abinda ya makale a jikin hannun naka shine duniyar shi kuma tekun ita ce lahira saboda haka bata kai komai ba afala taqilun dan haka dan me ba kwa hankalta wato dan me ba kwa hankalta ku fifita mai dawwama ku gane cewa mai dawwama yafi alheri kuma ku fifita wato mai dawwama akan mai karewa amma sai ku zamanto kuna fifita mai karewa akan mai dawwama wannan baya daga cikin aikin masu hankali wannan wa'azi ne Allah madaukakin sarki yake yi ma mutane musamman kuma waɗanda ake karanta mu da ake karanta mu wannan sura ko musamman wato waɗanda ake karanta musu da farkon ta mutanen Makka yayin da wannan sura ta bude da abin da Fir'auna ya yi na girman kai a bayan ƙasa saboda ganin ya samu duniya ya samu wadata ya samu mulki to shine Allah ya nuna fa duniyar nan fa ba komai bace duniyar nan fa ba komai bace abinda duk mutum ma ya samu na duniya da mulki to jin dadin rayuwar duniya ne mai karewa ne yana da iyaka iyakarsa ɗan wannan muddar ta rayuwar da zaka sannan ka koma zuwa ga Allah rayuwar da zaka kawai a cikin barzakh ba za a taba kwatanta ta ba da rayuwar da kai a nan duniya domin tsawon zaman da mutum zai a kabari kafin tashin alkiyama ka duba ka gani tsawon wannan zaman da kuma rayuwar da mutum yayi ko fa duk kana nan fa kai ne fa rayuwar ka ke ka shiga cikin wata rayuwar ce daban ruhin ka yana nan za ka je ka shiga cikin wata rayuwar daban to baka san a wani hali za ka je kai ba to shi sai Allah wa ma inda Allahi khairun wa abqa wanda yake wajen Allah wanda wajen sa za ka koma shi ya fi alkhairi shi ya fi dawwama dan me ba za ku hankalta ba wannan ita ce kira'ar jumhur ibnu amir ya abu amr ya karanta ta afala ya'qilun dan me ba ka hankalta wato kamar sai aka mayar da khitabi daga wanda aka fuskanta ake musu magana kamar sai Allah yake cewa to ka duba ka gani waɗannan da nake zance da su ya ba sa hankalka wannan zai in intibahi gare su da meji akan cewa hakika wannan bigire ne da ya wajaba wato mutum ya amfani da hankalinsa to sannan Allah ya ce afaman wa'adnahu wa'dan hasana yanzu wanda muka alƙawarta mata kyakkyawan alƙawari shine aljanna fa huwa laqihi dan haka zai miske shi zai samu wannan alƙawari la mahala ba makawa kaman mata'anahu mata'al hayatid dunya zai zamanto kamar wanda muka jiyar da shi dadi jin dadi na rayuwar duniya wato mai karewa mai gushewa wanda kuma baya rabuwa da da radadi iri-iri da tututtuka da abubuwa waɗanda suke na wahala ba za ka yanzu zamanto daidai thumma huwa yawmal qiyamati min al-muhbari sannan shi kuma ranar alkiyama yana cikin wanda za a halarto da su zuwa ga hisabi yanzu wanda Allah ya masa alƙawarin zai bashi aljanna yana tunanin cewar gobansa zai kyau wannan tunanin cewar lahirarsa zai kyau shi kadai ya isa mutum farin ciki domin wanda yake zaune ba abin da yake tayar da mutum hankali musan cewar bisan abin da zai zo ya same shi ba yana cikin dutsani wanda duk jin dadin da yake in ya tuno da kan cewa fa zai shiga cikin wani tashin hankali da bai san kamarsa ba wannan jin dadi ya riga ya kare komai ni'imar ku da yake ciki komai ni'imar da yake ciki to babu abin da yake ba mu mutum ni'ima irin ka zamanto kana tunanin cewar nan gaba zaka zamanto cikin azziki zaka zamanto Allah ya yi maka alƙawari kana rike da shi shine zaka ga mutum ya zo mutuwa amma yana murmushi yana dariya kamar yadda aka rawaito Umar ibn Abdul Aziz ya yi lokacin da ya zo mutuwa saboda a lokacin nan ya ga mala'iku sun zo za su karɓi ransa ya gansu yadda suke zuwa da kyakkyawar fuska yana murna yana dariya ya san abin da yake fuskanta sanan gaba to zaka hada shi da wanda yake kawai an jiyar da shi dadi nan rayuwar duniyar sannan ranar alkiyama za a zo a fitse shi a masa hisabi duk abin da aka jiyar da shi dadi din nan sai an bincike shi ina ka samu ai na ka batar to yanzu wannan za su zamanto daidai ba za su zamanto daidai ba saboda haka wannan sai ya sanya ku zamanto kun yi la'akari ya sanya ku wato kada duniya ta ruɗe ku da har za ta ɗauke ku zuwa ga kuna karyata annabawan Allah to sannan Allah ya ce سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقيم ام مرسى لافيا من روحك الله كباس لافيا دان امو دكتور اسحاق يونس مالمي اكادونيجيه ودان تفسيري ya fadi ba lafiya muna roƙon Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka kasance tare da shi Allah ka bashi lafiya haka akwai dan uwa Alhaji Mu'azu shi ma an shigar da shi tiyata, muna roƙon Allah ka ba shi lafiya. Allah ka sanya tiyatar da za a yi ta zamanto mai nasara. Akwai kuma ƴan uwanmu wanda suka rasu, ɗan uwan Malam Abubakar Kanti na yau da safe, Allah ya masa rasuwa. Allah ka gafarta masa, Allah ka sa aljanna makomarsa, Allah ka kyauta bayansa, Allah ka ɗaukaka darajarsa, Allah ka sanya kabarinsa ya zamanto dausayi daga cikin dausayan aljanna. Haka nan ma Hajjiya Atina bakin zo, ita ma yau ta rasu, an yi mata jana'iza. Muna roƙon Allah ka gafarta mata, Allah ka ɗaukaka darajarta, Allah ka sa aljanna makomarta. Masu wanda suka yi mana wasici, mu musu addu'a saboda buƙatu nasu na alkhairi, Allah ka biya musu, Allah ka tabbatar musu da ayyu abubuwan alkhairi da suka sa a gaba. Akwai masu neman ƙarin girma, akwai masu neman ci gaba a cikin harkokinsu. Muna roƙonka Allah ka biya musu buƙatunsu, Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali. Yan uwanmu masu neman aure, maza da mata, Allah ka yassare musu, Allah ka haɗa su da abokan zama na kirki. Masu neman aiki, Allah ka yassare musu. Masu fuskantar jarabawa, Allah ka ba su nasara. Yaranmu da za su shiga jarabawar jam a bayan sallah, Allah ka ba su nasara. Allah ka buɗe ƙofofin shiga jami'o'i a cikin wannan ƙasa ta mu. Allah kuma wannan abin da ake ciki na yajin aikin malaman jami'a, Allah ka kawo ƙarshensa. Allah ka daidaita tsakanin malaman jami'a da gwamnati domin 'ya'yanmu su koma makaranta. Allah ka yi mana maganin wannan mushkila. Allah ka inganta harkar ilimi a wannan ƙasa ta mu. Allah ka inganta harkar ilimi a wannan ƙasa ta mu. Allah, halin da ake ciki na barace-barace na 'yan uwa da suke tuttulowa daga ƙauye domin bara, muna roƙonka Allah ka kawo wadata. Allah ka yaye wannan masifa, Allah ka yaye wannan fitina, Allah ka saukar da wadata a cikin ƙasarmu. Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma shfi marbana, Allahumma irham mawtana, Allahumma afi mubtalana, Allahumma ansurna ala man adana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.